Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan la'asari ya talata 29 ga watan Mayu shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 16 25 da kuma 30. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya, sai kuma Alpha Radio a birnin kuma sun gana. Yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka. Baba Yakub Makiri ne tare da Maryam Dauda. Za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya tabbatar da cewa wani babban jami'in gwamnatin Koriya ta Arewa zai kai ziyara birnin New York don tattaunawa akan shirin taron koli tsakanin Trump da shugaban Koriya ta Arewa. Ana zargin dakarun tsaron Afghanistan na musamman da dakarun Amurka ke marawa baya da kisan fararen hula guda tara. Jiragen saman yakin Isra'ila sun kai hare-hare yau Talata a zirin Gaza, inda suka auna wuraren 'yan kungiyar mayaka masu zafin kishin addinin Islama.
To ko bayan kun gama jin labaran za ku ji cewa shugaba Muhammadu Buhari ya ce gwamnatinsa za ta ci gaba da sa kafar wando daya da miyagu a kasar.
I wish to assure Nigerians that we will not rest until all criminal elements.
Yace ina tabbatar wa 'yan Najeriya cewa za mu ci gaba da daukan mataki kuma ba za mu daga kafa ba sai dukkan miyagun mutane da masu daura masu gindi an gurfanar da su a gaban shari'a.
Talakawa a Najeriya sun bayyana ra'ayoyinsu akan ranar demokaradiyya a Najeriya. To ko me suke faɗi?
Akwai cigaba saboda kuma hukumi da shi wanga mulkin demokaradiyya na akwai yanci na mutum shi da abin da yake buƙatar shi faɗi, sannan akwai wasu abubuwa na cigaba wanda gwamnati ke yi na rayuwar al'umma.
To bayan haka Safidatu na tafi da shirinta na noma tushen arziki, sai kuma ra'ayoyin ku masu saurare. Muna kuma dauke da nasihar Ramadan, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya tabbatar da cewa wani babban jami'in gwamnatin Koriya ta Arewa zai kai ziyara birnin New York don tattaunawa akan shirin taron koli tsakanin Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Kim Jong-chol, mataimakin shugaban jam'iyya mai mulki a Koriya ta Arewa, zai je New York, a cewar Trump a wani sako da ya rubuta a shafinsa na Twitter. 'Yan sa'o'i da suka gabata, rahotanni sun ce Kim Jong-chol, mataimakin shugaban jam'iyya mai mulki a Koriya ta Arewa, tsohon shugaban hukumar leken asirin kasar kuma, na tashe jiragen saman Beijing. Kafar yada labaran Koriya ta Kudu, Yonhap, ta ce Kim na shirin zuwa New York gobe Laraba idan Allah ya kai mu. A makon da ya gabata ne Trump ya aika wa Kim Jong-un wasikar soke taron kolin da aka shirya yi ranar 12 ga watan Yuni, ya kuma ce tsananin fushi da kiyayya da shugaban Koriya ta Arewa ya nuna a wata sanarwa ce dalilin da ya sa ya ɗauki wannan matakin. Amma an ci gaba da zaman shawarwari tsakanin ƙasashen, ciki har da ganawar da aka yi ranar Lahadi a yankin Koriya da ba ayyukan soja. Ana zargin dakarun tsaron Afghanistan na musamman da dakarun Amurka ke marawa baya da kisan fararen hula guda tara da kuma raunana wasu su takwas a gabashin lardin Nangarhar, waɗanda ga dukkan alamu an yi zaton mayakan ISIS ne. Wani mai magana da yawun gwamnatin lardin ya faɗawa murya Amurka yau Talata cewa yawancin waɗanda harin da aka kai da tsakar dare a gundumar Chapar ya shafa iyalin shugaban majalisar dattawan Afghanistan ne. Atullah Kogyani ya faɗi cewa wani kwamandan 'yan sanda da wasu dogarawansa guda biyu na cikin waɗanda aka kashe. Ya kuma ƙara da cewa an fara bincike don gano dalilin da ya sa jami'an tsaron na musamman kai farmaki na tsakar dare a wurin ba tare da haɗin gwiwar jami'an tsaron yankin ba. Gwamnatin Afghanistan ta tsakiya ta dai ce ta tura wakilai don su gudanar da bincike akan mummunan harin da aka kai, a cewar Kogyani. Dakarun tsaron Amurka da ke Afghanistan ba su ce komai ba game da wannan harin. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mutane fiye da 10,000 aka kashe ko aka jikkata a shekarar 2017, kuma adadin waɗanda ke mutuwa na ƙaruwa a wannan shekarar. Jiragen saman yakin Isra'ila sun kai hare-hare yau Talata a Ziran Gaza, yanzu suka auna wuraren ƴan kungiyar mayaka masu zafin kishin addinin Islama. Hare-haren na zuwa ne ƴan sa'o'i bayan da dakarun tsaron Isra'ila suka ce ƴan bindiga a Gaza sun harba akalla makamai masu linzami 27 a wurare da dama a kudancin Isra'ila. Sanarwar dakarun tsaron na Isra'ila ta ce yawancin makaman masu linzami da aka harba, makaman kariya da ake kira Iron Dome, ne ya tarbe su, yayin da wasu suka dara a wasu wuraren. Ba a dai samu rahoton wasu sun jakkata ba. Ana ci gaba da samun tashin hankali a bakin iyakar Isra'ila tsawon watanni 2 kenan, inda Falasɗinawa ke ta zanga-zanga. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An ba wani ɗan ƙasar Mali da ke zama Faransa ba bisa ƙa'ida ba laƙabin sunan Spider-Man, an kuma jinjinawa matashin a matsayin jarumi bayan da ya hawo wani bene a birnin Paris don ya ceto wani yaro da ya zamo daga bene yana lilo a hawa na hudu. An fitar da wani hoton bidiyo da ya nuna ga sama yana kama ƙarafan benen da hannuwansa yana hawa daga bene zuwa bene, yayin da wani mutum da ke bene na hudu yake ƙoƙarin riƙe hannun yaron. Shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron da kansa ya gode wa ɗan ciranin jiya Litinin a fadar shugaban ƙasa, ya kuma bayyana shi a matsayin abin koyi. Macron ya ba ga sama wanda ya fito daga yankin Kayes na ƙasar Mali lambar yabo ta nuna bajinta, ya kuma ba shi takardar izinin zama ɗan ƙasa da kuma aiki a ma'aikatar kashe gobara. Gasama ya ce shugaba Macron ya tambaye shi ya bayyana yadda ya yi wannan jarumtakar, ya kuma ce ya nemi taimakon shugaban ƙasar ta Faransa. Da farko ya faɗa wa CNN cewa yana son yara. Ba zan so in ga yaron ya ji rauni ba a gaban idona, sai na ruga don neman hanyar da zan ceto shi. Na gode wa Allah yadda na iya hawa ta gaban benen har na taddo inda yaron yake. A ƙoƙarin da ake yi na magance ƙorafe-ƙorafe a kan kama wasu mazabakar fata su biyu a ɗaya daga cikin shagunansa, kamfanin Starbucks zai rufe shaguna 8,000 yau Talata da rana saboda horar da ma'aikatansa a kan kaucewa nuna bambanci. A watan da ya gabata, wasu mazabakar fata su biyu suka je wani shago a Philadelphia, amma ba su sayi komi ba, maimakon haka sai suka faɗa wa manajan shagon cewa suna jiran wani abokinsu zai same su a wurin. Sai aka umarce su su bar shagon, har wani ma'aikaci ya kira musu ɗan sanda, aka kama su, abin da ya janyo zanga-zanga lokuta daban-daban da kuma zarge-zargen nuna wariyar launin fata. Shugaban kamfanin ya nemi ahuwa akan abin da ya faru, ya ce ina mai ba al'ummar Philadelphia da sauran abokan kasuwancin mu haƙuri. Wannan ba halinmu ba ne, kuma za mu yi abin da ya fi dacewa. Ba tare da ɓata lokaci ba, bayan lamarin, kamfanin Starbucks ya sanar da canjin manufofi, wanda ya haɗa da barin jama'a su zauna a shaguna ko da ba su sayi komi ba.
Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ambato nasarori da gwamnatinsa ta yi tun bayan da ta kama aiki tare da yin alƙawarin kyautata rayuwar al'umman ƙasar. Shugaban ya yi waɗannan bayanai ne a cikin jawabi da ya yi a yau na ranar demokaraɗiyya a Najeriya wadda ke cika shekaru 19 da kafuwa. Wakilinmu Umar Faruk Musa ya aiko mana da rahoto akan jawabin shugaban daga Abuja.
Shugaban Muhammadu Buhari dai ya yi waɗannan bayanai ne a daidai lokacin da waɗansu 'yan adawa da kuma 'yan Najeriya suke suka a kan lamirin gwamnatinsa ta hanyar tattalin arzikin da kuma bazuwar da aka samu na ta'addanci a waɗansu ɓangarori da suka wuce na ƙungiyar Boko Haram, wato a yankin Zamfara da Kaduna da Benue da Adamawa da kuma Taraba, inda 'yan ta'adda da masu sace-sacen mutane da 'yan fashi da makami suke ci gaba da cin karensu ba babbaka, duk da ko irin matakan da gwamnatin ke ɗauka wurin karya musu lagu. To amma shugaban Muhammadu Buhari ya auna irin abubuwan da ya taras a lokacin da aka zaɓo shi mulkin Najeriya, da irin cin kashin da aka yi ta fuskancin hanci da rashawa, rashin gudanar da aiki bisa ka'ida, da kuma barin 'yan kungiyar Boko Haram su ci karansu ba babbaka ta hanyar yin saku-saku da yin sama da fadi da duk yanda 'yan Najeriya suke tsammanin za a yaƙi ta'addanci da 'yan kungiyar Boko Haram da su, amma suka karasa a aljihun waɗansu 'yan tsiraru. Ga tsokacin da Shugaba Muhammadu Buhari ya yi dangane da maganar tsaro.
I wish to assure Nigerians that we will not rest until all criminal elements.
Yace ina tabbatar wa 'yan Najeriya cewa za mu ci gaba da daukar mataki, kuma ba za mu daga kafa ba sai dukkan miyagun mutane da masu ɗora masu gindi an gurfanar da su a gaban shari'a. Gwamnati na ci gaba da ƙara ƙarfafa jami'an tsaronta ta fuskar ƙara musu kayan aiki da kuma ƙara ɗaukar dakaru da za su yi aikin tsaro, da kuma bayar da horo ga waɗanda ke bukatarsa, da kuma samar da maimayin kayayyakin aiki na zamani domin jami'an tsaro su ci gaba da samun walwala da ci gaba a wurin yaƙi da ta'addanci da yanzu ga dukkan alamu aka ci galaba a kansa. In ji Shugaba Muhammadu Buhari, za a ci gaba da kuma ɗaukar matakan da suka kamata na zamani kuma waɗanda suka dace da halin da ƙasar Najeriya take ciki a yanzu ta fuskar yaƙi da cin hanci da rashawa. Inda yake cewa
various policy measures already put in place to stem the tide.
Yace gwamnatin sa ta samu nasara ta fuskar yaƙi da cin hanci da rashawa. Tsare-tsaren hanyoyin da ake amfani da su wurin yaƙi da cin hanci da rashawa suna ƙara samun biyan bukata da kuma irin nasarori da gwamnatin ke fata. Kuma matakan da kwamitin shugaban ƙasa yake ɗauka dangane da sa ido akan biyan albashi da kuma kare haƙoƙin ma'aikata da kuma yawan ma'aikatan ya haifar da yanzu an samu kashi 52 cikin yawan ma'aikatan Najeriya da dukkansu na boge ne, kuma ya sanya dubban miliyon naira ne aka samu kuɓutuwa daga irin waɗannan tsarin ko waɗannan mutane domin gwamnati ta mai da hankalinta gurin gudanar da ayyukan da za su ci gaba da kawo walwala ga rayuwar al'umma. A fannin tattalin arziki kuwa, Shugaba Muhammadu Buhari ya dage cewa babu shakka irin halin da ƙasar ta samu kanta a ciki a lokacin tsohuwar gwamnati da irin matakan da ya ɗauka a lokacin da aka zaɓo shi a matsayin shugaban ƙasa. Ya duƙufa wurin farfaɗuwa da tattalin arziki tare da ɗaukar matakan tsuke bakin aljihu da kuma buɗe hanyoyin da arziki zai shigo, ta yadda har aka fita ƙangin na talauci da Najeriya ta shiga kanta a bara, yanzu ta fara tara maƙudan kuɗaɗe a ofisoshin gwamnati saɓanin wanda ta tarasa yau a lokacin da aka zaɓo ta. Umar Faruk Musa, murar Amurka, Abuja, Nigeria.
Allahu sarki mai rama roƙo nake yi, sarki gare ka ka taimake ta. Nigeria babban uwanmu, Nigeria mai ba mu nono, Nigeria babban uwanmu, Nigeria mai
ba mu. Kuma da Allah a gaida Umar Faruk Musa. Wasu 'yan Nigeria sun bayyana ra'ayoyinsu akan wannan ranar demokradiyya a Nigeria. Ranar da ta ba su daman faɗan albarkacin bakinsu, yayin da wasu ke Allah san barka. Wasu kuma na ganin akwai abubuwa da dama da ke buƙatar a gyara, musamman wurin yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya. Ga dai rahoton Murtala Faruk Sanyinna a kan haka.
A ra'ayin wasu 'yan Najeriya, shekaru 19 na mulkin demokuraɗiyya ba tare da yankewa ba shi kansa wani ci gaba ne da ƙasar ba ta taɓa samu ba a tarihi, yayin da kuma hakan ya haifar da samun wasu al'amura na ci gaba a wasu ɓangarorin.
Sunana Malami Attahiru Alkamawa, former deputy director of primary health care department of Kutuna local government. To alhamdulillah demokradiyya Nigeria ta yi dama kuma ta yi ma'ana don an samu ci gaba gurgudu irin hali na zamani, da haka muna iya cewa mun samu nasara bisa ga inda an kai to ko a zamna lafiya ga ƙasa a yi ci gaba na.
To sunana Malam Bello Abdullahi Gwadaba. Akwai ci gaba saboda kuma hukumi da shi wanga mulkin demokradiyya na, akwai yanci na mutum shi abin da yake buƙatar shi kuɗi, sannan akwai wasu abubuwa na ci gaba wanda gwamnati ke yi na rayuwar al'umma.
To sai dai sha'anin yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma taɓarɓarewar tsaro na daga cikin muhimman al'amuran da ke jan hankalin 'yan Najeriya, inda ake samun ra'ayoyi mabambanta dangane da nasara ko akasin haka a ƙasar.
An samu ci gaban mai ginin rijiya ga abin da ya shafi tsaro Najeriya cikin demokradiyyar, ga saboda wasu abubuwa da ka haura yanzu ba mu san su ba da, kamar harkar Boko Haram da kuma zuwa gidaje da ƙauyukan mutane ana kashe su, wanda yake kaga ci baya ne ga demokradiyyar mu a ce cikin demokradiyya ana irin waɗannan abubuwa.
A sunana barista Mu'azu Liman Yabo. Yanda ake gudanar da mulkin demokradiyya tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi da kuma su kansu ƙananan hukumomi, kamar wanda tsarin mulki ya zo da shi, kaga ba a samun daidaituwa wannan yakan kawo tarnaki ga samun biyan bukata ta demokradiya ta yi a ce dai wanda ake yi wanda zan ce maka an kama hanya guda wanda ba gari guda za ana ba wayannan hakika su ne matsalar da demokradiya ke samu a tafiya a ƙasa irin ta Najeriya
a bangare daya kuma jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya tana bikin cika shekaru 3 na mulkin ta da ta karba daga jam'iyyar PDP bayan ta yi wa ƴan ƙasar alƙawarin kawo canji to koya ake kallon ci gaban gwamnatin ta canji ya zuwa yanzu
alƙawullan da gwamnatin APC ta doka kamin ta kahu za ka ga akwai wanda lalle an dan fara cika su abin da ya shafi gyaran hanyoyi abin da ya shafi tattalin arziki za ka ga tattalin arzikin na ƙasa sai a ce ya karu amma na al'umma kuma shina raguwa to wanda yake kaga akwai akasi ga wannan duk da wutar lantarki ko jiya na ga wani campaign billboard na APC lokacin zabe da sun kace cikin shekara guda za su gyara wutar Najeriya to yanzu ma abin ƙara kwabiwa yayi
ya kamata a yi wa gwamnati uzuri alƙullan ta yi tana yi gwamnati ko ta ta isko matsaloli na gwamnati da ta gabata
duk da haka dai ƴan Najeriya na tattare da hasashe da kuma fatan ganin ƙasar ta taka ingantacciyar turbar ci gaba Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto Najeriya
magani annaban Allah na magani talakawa ma na magani kaga dan tilan mukula da su tunajirgin binnin yamani shirgin binnin ingila tujaka da italiya in yi dan foka ya kariya bakin wallahi dangana motocin talakawa suna tsaye
to madalla a gaida Murtala Faruk Sanyin nan waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu ko karfe 10:11 ne da minti 40 da wato minti 17 kenan na rana a nan Washington ga kuma shirinmu na gaba
jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa a cikin shirin noma tusha arziki wanda ni Safinatu Sada Sodangi zan gabatar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka A wannan makon za ku ji tattaunawar da wakilinmu Hassan Maina Kaina yayi da wasu mambobin majalisar kula da iri ta Najeriya ga yadda tattaunawar ta su ta kasance.
Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa cikin wani sabon shirinmu na noma tushen arziki. A yau ina tare da wasu mambobi na majalisar kula da iri ta Najeriya. Da farko zan so gabatar da kanku.
Sunana Ibrahim Musa.
Sunana Sanes Victory.
Malam Ibrahim Musa idan muka duba wannan majalisa ta samar da iri ta Najeriya a cikin minti daya menene ayyukanta
na farko ita ce ainihin mai sa ido akan irruka da tsirrai da ainihin kamfanoni masu zaman kansu wanda suka shafi yin irruka na kasa baki daya suke sa ido a ciki suke dubawa suke kuma ba da izinin kamfani yayi iri a kasa domin amfani wa manoma kuma suna bincike akan abin da ya shafi abin nan ainihin yanayin halittan tsirrai haɗi da ainihin jami'o'i masu bincike kamar wanda ake kira Turanci Research Institution.
Na'am. Sales Victory na Laura Gidaiki. Misali bayan da aka kaddamar da ku me ake ciki yanzu a wannan hukuma?
To mu dai mun je mun ga wurin mun shiga mun duduba abin da ake ciki yanzu shine ba kayan aiki ba ka abin da yasa nace ba kayan aiki kayan da suke wurin kaya na shekarun da suka wuce ne ba amfani da su yanzu ba inda ake amfani da su a duniya saboda haka ni anawa cewa ba kayan aiki
Ibrahim Musa idan zaka mun dalla dalla a takeice menene matsalan wannan hukuma
da farko matsalar wannan hukuma tana buƙatar dauki na gaggawa daga gwamnatin tarayya la'akari da ainihin shi kansa shugaban ƙasa yayi shelar samar da abinci na ƙasa baki daya sannan kuma ya kokari ya ce duk tattalin arzikin ƙasar da yake karkashin aikin noma za a kokari a ciro shi kuma za a karkatar da ainihin tattalin arzikin ƙasar nan zuwa harkar noma saboda haka ita wannan ma'aikata kamar kashin bayan noma ce saboda ita ce ainihin kamar uwa da za ta haifi duk irruka ingantattu da za a ba manoma su noma so idan har manomi bai da ingantaccen iri to a gaskiya wahala zai sha kuma babu wani tattalin arjikin kasan da zai gina saboda haka wannan ma'aikata a takeice tana buƙatar na'urori na zamani ba na'urorin da aka saya ba tun 1960 a'a a kawo na zamani irin wanda ake amfani da su a Afirka ta Kudu a irin wanda ake amfani da su a India wanda ake amfani da su a wurare kamar su Brazil a saka a wannan gurin saboda haka muna kira ga gwamnatin tarayya da ma'aikatar aikin gona ta yi kokari ta duba wannan gurin ta zuba waɗannan na'urori bayan haka idan an zuba waɗannan na'urori sannan akwai gine-gine da ya kamata a yi musu na zamani domin
wale from zan dauka da ka am victory na'am idan muka duba irin waɗannan matsaloli da wannan majalisa ta kula da iri take fama da su a halin yanzu sai yaya hakan zai shafi nasara ko rashin nasara rayuwa wato wadatar da ƙasa da abinci
to dole zai shafe saboda ba kayan aiki idan ba kayan aiki kuma ba aiki iri wayannan wurin ya kamata ita ne za ta duba irin da ake ba ma mutane manoma to idan babu iri mai kyau noma ba za a samu abin harvest mai kyau ba saboda haka mu muna kira akan cewa idan gwamnati za ta iya ta karbe wannan wuri ta gyara shi ta maida shi ya zama kamar yadda ita ta fita ta fada cewa tana so a taimaka wa matalaka a taimaka wa manoma a taimaka musu su ma su samu aikin yi yan zauna gari banza za su samu aiki yara za su samu aiki mata za su samu aiki yunwa zai kare idan akwai abinci ba yunwa sai dai ko rago
Ibrahim Musa idan muna fahimtar cewa akwai matsala a wannan majalisa ta samar da iri ta Najeriya kuma ku kanku kuna ga cikin bangaren gwamnati domin ku wakile ne na hukumar daraktocin wannan ma'aikata ba za a ce kuma da laifinku a ciki ba
an nada mu kota uku ba mu yi ba kuma wannan zuwan da muka yi shine na farko da muka je muka ga waɗannan matsalolin saboda amana da take kanmu kan bisa gaban Allah nan da ya ba mu wannan sa'ido akan wannan gurin shine muke amfani da wannan dama mu sanarwa da duniya sannan kuma duk wata hanyoyi da za mu bi mu tabbatar da cewa an magance waɗannan matsaloli za mu yi amma ainihin saboda wannan daman gwamnati ce ta talaka ne ya zaɓe ta.
To madalla Hassan maina kaina masu sauraro sai wani makon idan Allah ya kai mu za ku ji ci gaban tattaunawar tasu yanzu a madadin Julie Lazarus Gresham wadda ta haɗa mana sauti ni Safina ta Sada Sodangi ke cewa a sharuwa lafiya.
Kuma madalla a gaida Safinatu yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aika mana.
Sakon farko na haɗin gwiwa ne daga Aminu Kano mai da Garko da Adamu Sabiu Wangara da Muntar dan Ma'azu baban Khalifa suka ce assalamu VOA Hausa yau 29 ga watan Mayu ne ranar zagayowar demokradiya wacce ta yi daidai da shekaru uku cif da kafuwar gwamnatin Muhammadu Buhari amma talakan Najeriya har yanzu bai gani a ƙasa ba wai an ce da kare ana biki a gidanku ganin yadda lokacin damina ya zagayo amma takin zamani farashin sa sai ƙara hauhawa yake fata alheri ga ma'aikatan VOA Hausa a gaskiya mun yi matakan farin ciki da alwashin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yayi na cewa zai sanya hannu a dokar da za ta baiwa matasa damar samun rike mukamai a matakai daban-daban na gwamnati a wajen jawabin sa ga al'umma albarkacin ranar demokradiya muna fatan Allah ya sa kulliya za ta biya kudin sabulu amin sako daga Ahmadu Abacha Mashina jihar Yobe muna yabawa gwamnatin Najeriya a bisa kokarinta na ci gaba da yaki da ta'addanci musamman a yankin arewa maso gabashin Najeriya sakamakon wannan rana ta demokradiya da ake gudanarwa a yau sakon haɗin gwiwa daga Umar Adamu Katagum da Ibrahim dan Baffa Katagum da Hassan Sama'ila Katagum sakon na gaba daga Yusuf M Ramadan mai gombawa daga jihar Gombe Najeriya yace assalamu riya Amurka yau ce ranar bikin zagayowar demokradiya a Najeriya shekaru 19 kenan yayin da shugaba Buhari kuma ya cika shekara 3 zan yi amfani da wannan dama domin yin kira ga matasa ƴan uwana da kuma mata iyayenmu ya kamata mu fito a dama da mu a siyasar Najeriya domin ciyar da Najeriya gaba. Sai sakon karshe daga Isuhun Dila Faki jihar Kaduna inda yace ina ta al'ummar ƙasa ta Najeriya murna zagayowar wannan rana ta demokradiya. Ya Allah ka ƙara kawo mana ci gaba mai amfani amin.
To madalla yanzu kuma ga nasihar wata Ramadana.
Ga nasihar Sheikh Abdullahi Balalau.
Mu tausaya wa talakawa, mu tausaya wa marayu, mu tausaya wa gogware, mu tausaya wa ainihin wato mata masu rauni kuma akame gabarin ainihin wato sabawa Allah subhanahu wataala. Shi yasa Allah yakan kulle kofofi na wuta ya bude kofofi na aljanna domin neman rahamarsa. Kuma watan Allah na sanya masu kira suna kira, mai neman alkhairi kazo ga watan alkhairi, mai yin sharri takaita ka tuwo zuwa ga Allah subhanahu wataala. Saboda haka tsakanin Ramadan har zuwa wani Ramadan Allah na kankare zunubi a tsakanin inda kuka nisanci manya-manyan zunubai. Allah ya sa mu dace da samun gafara daga Allah subhanahu wataala. Ina kira daga karshe ga ƴan kasuwa su sassauta farashin kayayyaki na masarufi. Yin haka su ma sai Allah ya sanya musu albarka cikin kasuwancin su. Duk mutumin da ya kawo sauki ga bayin Allah, manzon Allah ya ce irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ku tausaya wa bayin Allah sai Allah kuma ya tausaya muku. Saboda haka ƴan kasuwa ku kawo sauki, ku sassauta farashi ga sauran al'umma, har wanda ba musulmi ba ya gane watan nan wata ne na rahama. In ya shiga kasuwa ya ga abubuwa suna saukowa ya tambaya me ya faru, a ce Ramadan, sai ya gane Ramadan akwai albarka. Kaman yanda su ma waɗanda ba musulmi ba in watan addinin su yazo sukan yi abin da ake cewa bonanza, su rage abubuwa. To ya ku al'umma musulmi ya kamata ku yi amfani da wannan dama a samu sauki ga al'amura. Kuma haƙƙi ne akan shugabanni kasu bar ƴan kasuwa kawai kowa ya ka tunanin farashi, ya sa farashi da kansa, ya zama gwamnati tana bibiya, ba mutane su duka kekiro farashi da kansu ba, ya zama akwai control daga gwamnati na farashin kayayyaki. Idan ana sa ido, to in Allah ya yarda masu kokarin su ƙara ba za su ƙara ba balantana su cutar da al'umma. Allah madaukakin sarki ya sanya albarka, Allah shi mana jagora.
To madalla yanzu kuma ga Maryam ta dawo da labarai a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya tabbatar da cewa wani babban jami'in gwamnatin Koriya ta Arewa zai kai ziyara birnin New York don tattaunawa akan shirin taron koli tsakanin Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Kim Jong-chol, mataimakin shugaban jam'iyya mai mulki a Koriya ta Arewa, zai je New York, a cewar Trump a wani sako da ya rubuta a shafinsa na Twitter. Ana zargin dakarun tsaron Afghanistan na musamman da dakarun Amurka ke marawa baya da kisan fararen hula guda tara da kuma raunana wasu su takwas a gabashin lardin Nangarhar, waɗanda ga dukkan alamu an yi zaton mayakan ISIS ne. Wani mai magana da yawun gwamnatin lardin ya faɗa wa muryar Amurka yau Talata cewa yawancin waɗanda harin da aka kai da tsakar dare a gundumar Chapar ya shafa iyalan shugaban majalisar dattawan Afghanistan ne. Jiragen saman yakin Isra'ila sun kai hare-hare yau Talata a zirin Gaza, inda suka auna wuraren 'yan kungiyar mayaka masu zafin kishin addinin Islama. Hare-haren na zuwa ne 'yan sa'o'i bayan da dakarun tsaron Isra'ila suka ce 'yan bindiga a Gaza sun harba akalla makamai masu linzami 25 a wurare da dama a kudancin Isra'ila. An ba wani ɗan ƙasar Mali da ke zama Faransa ba bisa ƙa'ida ba laƙabin sunan Spider-Man, an kuma jinjina wa matashin a matsayin jarumi bayan da ya hau wani bene a birnin Paris don ya ceto wani yaro da ya zamo daga bene yana lilo a hawa na huɗu.
To duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci. Sai can da yamma za a ji mu ɗauki da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin
Maryam Dauda
da ta taya makamin muka gabatar da wannan shiri, sai kuma Julie Gresham wadda ta shirya kuma ta bada umarni, da kuma injiniyanmu na wannan lokacin Rob McLean Baba Yakubu Kirine ke sallama da ku daga Washington DC. Sai a dakaci shirin yau da gobe.